الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na juma'a wanda yau 17 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 6 ga watan 3 miladiya 2026 muna cikin suratul waqi'a wanda mun soma bayani akan tajiya mun koro bayanai dangane da waɗannan dangogi guda uku wanda Allah subhanahu wataala yayi bayanin yadda mutane za su kasance gobe alkiyama Allah ya ce wa kuntum azwajan thalatha ku kasance dangogi uku fa ashabul maimana to akwai wanda suke ma'abuta dama ko ma'abuta albarka ma ashabul maimana suwane ne ma'abuta albarka ko suwane ne ma'abuta dama wa ashabul mash'ama da ma'abuta shi'umci ko kuma hannun hagu ma ashabul mash'ama suwane ne ma'abuta hagu ko ma'abuta shi'umci wasabiquna sabiqun Allah ke cewa masu tsere sun riga sun tsere ulaika almuqarrabun wa innan sune makusata ga Allah subhanahu wataala to wannan shine bayanan ayoyin da muka yi ajiya to amma kasancewar dole alqur'ani idan kana so ka dauka sai ka dauko da gaggaba wacce ta dace ba a gutsura ba shi yasa muka somo daga wayancin ayoyi to Allah subhanahu wataala lokacin da ya bace wannan dangogi guda uku ya kai ambato wanda suke ma'abota dama ko ma'abota albarka sannan kuma aka abuci aka ambaci ma'abota shi'umki ko ma'abota hagu to sai aka ambaci as-sabiquna sabiqun wanda suka tsere suka yi wasa'afin tinkau kuma Allah subhanahu wataala yace to su wane ne masu wannan matsayi to Allah subhanahu wataala yace fi jannatin na'im suna cikin aljannatai na ni'imomi sullatun min al-awwalin jama'a ce mai yawa daga cikin mutanen farko wa qalilun min al-akhirin kuma kadan ne daga majinkirta ala sururin mawduna suna kan wayan su gida gadaje wanda ya zamo an saka su da zinare muttaqina alaiha mutaqabilin suna kishin gidai akan wannan gadaje suna fuskantar juna yaqufu alaihim wildanun mukhalladun wasu ƴan matasa da wamammu suna kaiwa da kawowa gare su bi akwabin mu'abarik da kofuna wanda suke masu mariki wa abarik da kuma waɗansu kofuna masu kama da butoci wa kasin da kuma gidauniya min ma'in wacce take ainihin ta giya amma kuma la yusaddiquna anha ba sa yin ciwon kai dangane da wannan giya ta aljanna wala yusifun kuma ba sa yin maye wa fakihatin mimma yatakayyarun da kuma kayan marmari daga cikin abin da suke zaba ولحم طير لكم نام سنصي مما يشتهون daga abinda suke sha'awa وحور عين لكم ماتا masu manyan idanuwa kyawawa كامثال اللؤلؤ المكنون kai kace lulu'u ne a cikin konsansa jazaan bima kanu ya'malun wannan sakamako ne dangane da abinda suke aikatawa la yasma'una fiha lagwan ba sa jin yasashiyan magana a cikin aljanna wala ta'fima sannan ba sa yin wata magana ko su ji magana ta zunubi illa qilan salaman salama sai dai fadan aminci aminci Allah subhanahu wataala ya saka mu daga cikin su to lokacin da Allah subhanahu wataala yayi bayanin kashin farko kamar yanda muka fada Allah sai ke cewa dai cewa kuntum azwajan thalatha sai aka ce fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sai aka fara da masu littafi a hannun dama ko ɗan albarka sannan kuma sai aka ambaci ma'abuta shi umci to sai aka ambaci as-sabiquna sabiqun daga ƙarshe duk da su ne mafiya daraja domin ana so a dasa magana akan su kun ga yanzu da a ce su aka fara ambato to sai a samu tazara tsakanin ambatan su da kuma maganar sifofinsu da abin da Allah zai ba su amma saboda balagan alqur'ani su ne suka fi daraja amma sai aka jinkirta ambatan su saboda daga ambace su to sai a ci gaba da bayanin abin da Allah zai ba su Allah sai ke cewa sabiquna sabiqun wato ma masu tsire marigaya sune marigaya ulaikal muqarrabun wa intalanka sune makusata ga Allah fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima akwai abin da ake kira almanzila da kuma almanzil in muka ce almanzila shine matsayi da kuma daraja almanzil shi kuma shine matsuguni ko mazauni ko gidan zama to zamu ga cewa ita almanzila ita ce a'ala min almanzil daraja da matsayi da daukaka to yafi matsuguni haka ne ko ba haka bane haka ne ko shakku babu yanzu mutum wanda yake kasaitaccen mai kudi duk gidan da zai gina da gidan da shi wa laifi daraja yafi gidan daraja wanda yake wani ainihin mai bulki ko basaraki duk gidan da zai gina to gidan bai kai darajar sa ko matsayin sa ba to anan Allah subhanahu wataala sai da ya soma ambatan darajar su da matsayin su sannan kuma sai ya ambaci matsugurin su da aka ce was-sabiquna as-sabiqun sai aka ce ulaikal muqarrabun sai aka yi amfani da ismul ishara wanda yake nuna abu na nesa ulaikal muqarrabun wa intananka ya kai abokin magana to su ne makusata in ku aka ce makusati an riga an kuri an je karshe su ne makusata a wajen Allah subhanahu wataala ta fuskar darajar su da kuma ainihin mazaunin su domin su ne ɗan ajin farko a cikin firdausi Firdausi kuma ita ce a'lal jinan, ita ce kololuwan aljannatai, mun ambata cewa al'arshin Allah shine rufinta, kenan daga ita sai dai a ƙasa. To kaga su ne suka fi babban matsayi, kuma su ne suka fi kusaci a wajen Allah subhanahu wataala. To kun ga annan matsayi da daraja aka faɗa, ula'ikal muqarrabun, sai aka ce fi jannatin na'im. To sannan sai aka ambaci kuma matsugunin su, kenan matsugunin su mai bi ne ga wannan darajar da Allah ya ba su ta kusaci. Kusacin su da Allah da darajar su a wajen Allah shine ya sama masu wannan matsuguni, wannan mazauni wanda yake ainihin mai daraja ta kololuwa. Malamai suka ce wallahi Allah shi ya sanya imratu fir'auna lokacin da take roƙon Allah sai ta ce rabbibni li indaka baitan fil janna. Kun ga za ta yi ta rabbibni li baitan indaka, amma sai ta ce indaka, sannan ta ce baitan fil janna, ya Allah ka gina mun a wajenka wani gida aljanna. Ma'ana ka bani wani matsayi wanda zan zamo ni makusaciya ce zuwa gare ka, kuma wannan ka yi min shi a cikin aljanna. Kaga an ambaci almanzila qabla almanzil, an ambaci daraja da matsayi kafin ainihin mazauni. To saboda haka Allah sai ya ce wa ulaikal muqarrabun, wa intananka sune makusata, ababan kusatawa, fi jannatin na'im, a cikin aljannatai wanda suke ainihin na ni'ima. To sai Allah ya ce thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Su wannan al-muqarrabuna thullatun ma'ana jama'atun, wa in su jama'u ne masu yawan gaske, min al-awwalin daga na farko farko, amma kuma wa qalilun yan kadan ne, min al-akhirin daga majinkirta su ne na ƙarshe. To suwa ne ne ake nufi da na farko, kuma suwa ne ne na ƙarshe? A nan ne za ka ga ra'ayoyin malaman tafsiri. Wasu suka ce da aka ce thullatun min al-awwalin, su al-muqarrabun jama'a ne masu tarin yawa a na farko, suka ce ana nufin kowane annabi daga cikin annabawa yana da mutane wanda ya rayu da su, ya yi zamani da su, suka san shi, ya san su, ya karantar da su. To wanda suke al-muqarrabuna a wannan jama'ar tasa, su suka fi yawa in an kwatanta da ƙarshen al'ummarsa. An gane wannan? A bisa wannan fassara za mu ce kenan kowane annabi al-muqarrabuna su ne wanda suka rayu da shi, da wanda suka ɗan biyo, da wanda suka biyo har ya zama an je na ƙarshe. To adadin al-muqarrabuna ya fi yawa a jama'a kowane annabi na farko in an kwatanta da na ƙarshe. Fassara ta biyu aka ce ana nufin su al-muqarrabuna nan mafiya yawa na dukkanin annabawa idan an dunkule su, domin kowanne annabi yana da jama'arsa wanda ya rayu tare da su, wanda suka gan shi ya gan su. Zama da annabi ka ji zancensa, ka karbi umarni daga gare shi, ka gan shi ya gan ka, babu daraja irin wannan. To sai ya sanya, sai aka ce to su waɗannan wanda suka zauna da wannan annabawa, annabi Musa da sahabbansa, annabi Isa da sahabbansa, kowane annabi daga cikin annabawa, to in ka rairaye wanda suke na kusa da shi, to su ne mafi yawa idan an kwatanta da al'umma muqarrabun na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Kun gane wannan? Saboda in ka duba yawan annabawan nan, kowanne da sahabbansa, kowanne da almajiransa, ai sahabban annabawancan su ne mafi yawa sama da sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam. Tunda mun san wane ne sahabi? Sahabi wanda ya zauna da manzo alaihi salam, ya gan shi, ya yi imani da shi, ya mutu akan imani. To yanzu abinda ake cewa mutanen da suka yi aikin hajjin ban kwana tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam kusan kololuwan lissafi mutum 120. Kaga kenan kace to wannan sune zaka kalla a matsayin sahabbai. To annaba wanda su gabata yawan su yana da yawa. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayka. Annaba wasu Allah ya ba manzon Allah labarin su, wasu Allah bai fada manzon Allah labarin su ba. To in ka tattara sahabban su sun fi adadin ka ce 120 ko gabaki ɗayan su. To sai a ce al-muqarrabuna na wa'ancan annabawa sun fi al-muqarrabuna na lokacin ma'aiki alayhi salatu wassalam kila ma ka hada da tabi'ai da wanda suka biyo. To wannan shine ma'ana ainihin ta biyu. Ma'ana ta uku aka ce ba a magana akan wa'ancan annabawa. Wannan aya tana magana akan al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Cewa al-muqarrabuna a cikin al'umman ma'aiki alaihi salam to su ne farko-farko, kenan su ne al-qurunul mufaddala, tsaraiku wanda aka fifita. Ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yace mafiya darajar mutane su ne wanda na rayu a cikinsu, sannan wanda suka biyo bayansu, sannan wanda suka biyo bayansu. Su wane ne ma'aiki alaihi salam ya rayu a cikinsu? Su ne sahabbai. Su wane ne yalunahum? Wanda ba su ga ma'aiki alaihi salam ba, amma sun ga wanda ya gan shi. Kaga wannan su ne me su ake cewa tabi'ai. Mataki na uku thumma alladhina yalunahum, wanda ba su ga ma'aiki alaihi salam ba, sannan ba su ga wanda ya gan shi ba, amma sun ga wanda ya ga wanda ya gan shi. To kaga wannan su ne zaka ce wato ainihin atba'ut tabi'in. Kaga tabi'ai sai atba'ut tabi'in, sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'in. To wannan su ake kira al-qurunu al-mufaddala. A jumlace, a dunkule, sun fi duk wasu mutane daraja a wajen Allah. Wannan bai nuna kuma a cikin wannan qurun din ba a samu mutanen banza lalatattu. Yaushe aka yi Abdullahi ɗan Ubayyu lokacin ma'aiki alaihi salam? Saboda ya iya daɗin baki ma idan manzo alaihi salam zai shigo masallaci ran juma'a, shi zai yi zumburi ya ɗauke takalman ma'aiki alaihi salam ya rika cewa haza rasulullah, haza habibullah, haza nabiyyukum afdalul khalqi. Yayi ta bambancin baki na ƙarya. Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kaga suka ce nashhadu innaka la, ma'akidat guda uku. Sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna. To kaga kenan ashe kasancewan mutum ƙarnin da ma'aiki alaihi salam ya rayu ba shi ya nuna dole ya zama wani kirki ba, domin akwai munafukai a cikin Madina da wajen Madina. Wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-Madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Allah ya ce tabbas daga wanda suke gefen ku daga cikin ƙauyawa akwai munafukai. Sai Allah ya ce kai daga ma cikin ƴan cikin garin Madina wanda sun kware sun goge akan munafunci. Allah ya ce ba ku iya sanin su. Ake faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka iya sanin su, mu ne muke iya sanin su. To kaga kenan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam an sami munafukai, an samu kafirai tantagariya. Ashe kenan za mu ce shi ƙarnin ba shi zai tsarkake ɗan adam ya tsabtace shi ba. A'a, abin da ya yi a cikin ƙarnin shi ne zai tsarkake shi ya zama ya tsabtace shi. Kamar yadda kuma bayan shekaru aru-aru na maza iya samu waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda ƙila ba su wuce yatsun hannu ba, wanda su kuma Allah zai ruskar da su da waɗancan as-sabiquna al-awwalun ɗin da ake magana. As-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun. To kenan kan mu yi mamaki a wannan ƙarnin da muke magana. kila Allah yayi daidaikun al-muqarrabuna muna addu'a Allah ya saka mu a cikin su in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki kwarai da gaske ka roki Allah ka zama daga cikin al-muqarrab Allah ka saka mu a cikin al-muqarrabuna ilaika to wannan fassarar ita ce malamai suka fi runjayarwa cewa ana nufin as-sabiquna as-sabiquna al-muqarrabuna to sun fi yawa a wannan jama'a ta farko daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai daga cikin almajiran tabi'ai ana ƙara saukowa adadin su yana ƙara raguwa ana ƙara wo ƙasa yawan su yana ƙara zamowa ainihin kadan shi yasa nake faɗa muku na sha maimaita muku magana Abu Ishaq al-Huyni rahimahullahu ta'ala wanda yake cewa addini umarni da aiki duk lokacin da aka fi tafiya sama to sun fa yin macin umarnin ya zama aiki yayi daidai da shi ana ƙara saukowa suna ƙara warewa in kana so kaga haƙiƙanin aqimus salata to sai lokacin sahabbai sai lokacin tabi'ai sai almajiran tabi'ai wa atuz zakata kaganta yadda ake so aikace to sai lokacin sahabbai sai lokacin tabi'ai sai lokacin almajiran tabi'ai ana ƙara saukowa ana ƙara samun bambanci tsakanin umarnin da kuma ainihin aiki haka nan kutiba alaikumus siyam me ake nufi da azumi a aikace to wancan magabata su suka fi mutabbaka wannan azumi kenan duk wani umarni na Allah sahabbai sun fi mu yin sa irin yanda shari'a take bukata sannan tabi'ai sun fi mu yi irin yanda ake so sannan wanda suka biyo bayan su sannan kuma daidai ku wanda suke yi da ilimi ba wai da ka ba mun gane ko to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ya nuna mana as-sabiquna as-sabiqun wanda suke muqarrabun sun fi yawa a jama'a ta farko a wannan al'umma ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala da zo tafsirin wannan aya yace ko shakku babu wannan ra'ayin na uku shine birin jayi yace domin manzo alaihi salam akwai hadisin da yake cewa ina fata ku zama arju an takunu shatar ahlil janna yace ina fata ku wannan al'umma tawa za ku zama ku ne rabin yan aljanna Allahu akbar ka duba annaba wannan da suka tafi daruruwa amma kuma dukkan rairaye mabiyan su yan aljanna in ka kwatanta da al'umman manzo alaihi salam to mu ne mafi yawa ba ma anan ba hadisi ya inganta manzo alaihi salam yace yan aljanna ranan tashin alkiyama sahun su wato ainihin 120 ne yace sahun yan aljanna 120 ne yace to al'umma ta su za su dauki kashi 80 kenan al'umman manzo alaihi salam ita ce za ta dauki sulfani tun da 120 zai baka 44 ko kenan zaka ce sauran annabawa gabaki ɗaya mabiyan su sune kashi 40 a cikin 100 yan aljanna mu kuma a wannan al'umma ta maiki alaihi salam to mu ne zamu kasance kashi 80 a cikin 100 Allah ya saka mu a cikin su to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalilun min al-akhirin kuma kadan ne daga cikin majinkirta sai ce ala sururin mawduna wato suna kan waɗansu gadaje wanda ya zama ainihin an saka su da zinari malaman tafsiri suke nuna cewa gadajen su wannan al-muqarrabun wato yanda kasancewa zinari ne akai wani abu kaman wayoyi to sai aka zo akai wata saka ta ban sha'awa ta kwarewa da kuma girmamawa ya zama wannan su ne gadajen su na hawa yanzu zinari idan ka samu kaman cikin tafin nan to sai jinjina gaskiya dai talauci Allah da za a jima ba ji sunansa ba a ce dai ka samu zinari cike da hannun nan to na san babban magana ce to sai aka ce saboda gata gadanka na kwana ma na zinari magana ta girma shi ya sanya hadisi ya haramta ma yaya maza ado da zinari a duniya an haramta mana mu maza mu yi zoben zinari ko mutun yayi wani abu da zai sa a jikinsa na zinari mata su aka halattawa su yi zoben zinari abun waye na zinari mundaye na zinari dan kunnin zinari saboda su awa man yula shau fil hilyati wa huwa fil khisam ghair mubin su Allah ya gina su a bisa ado da kwalliya to shi yasa aka halatta musu amma an haramta mutun ya ci abinci a cikin mazubi na zinari ko ya sha ruwa a cikin kofi na zinari wannan haramun ne hadisi ma yayi narko yake cewa duk wanda ya ci gidauniyar zinari a duniya to ba zai ci a cikin gidauniyar zinarin aljanna ba wannan ai ba karin magana bace wasu wanda suka dan saukaka suka ce in ya mutu da imani ana nufin zai shiga aljanna amma an haramta masa ci a gidauniyar zinari ta aljanna saboda yayi abin da aka hana shi a duniya wasu kuma suka ce a'a ai tunda aka ce ba zai ci a cikin aljanna a gidauniyar zinari ba ma'ana ba zai shiga ba wal iyazu billah to amma abun bakin ciki a yanzu akwai tsubbu da suke baiwa masu mulki ɗan siyasa fatawa cewa su rika ci a cikin mazubin zinari in suka yi wannan yadda suka ci a cikin abu mai tsada to su za su fi tsada ma'ana duk fafata wadda za a yi su ne a sama wannan ingiza mai kan turo ne ni akwai wani kuku wanda yake faɗa min shi daga cikin masu yin abincin ne wa wani babban mutum da ya tafi fatakar wani matsayi aka gama wannan shirkiyat din abin tausayi mutu bai samu matsayin ba a matsayin sa na musulmi mana masa addu'a Allah gafarta masa domin galibin su jahilci ne yake kai su ga wannan abubuwa almuhim dai ina so in ce har yanzu akwai ƴan tsubbu da suke halatta ma wasu masu neman matsayi amfani da abin da Allah ya haramta to mu sani yin amfani da abin da Allah ya haramta ba shi zai baka bukatar da kake so ba ka iya ratsewa don ka sha gwanda ka tako kayayuwa baka samu gwanda ba kuma ka dawo kana takeici saboda ka matsaya inda Allah subhanahu wataala ya tsayar da mu to Allah subhanahu wataala ce ala sururin mawduna suna kan waɗansu gadaje wanda ya zamo an saka su da ainihin zinari muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishingide akan wannan gadaje suna fuskantar juna suna kallon juna ibn usaymin rahimahullahu ta'ala yace wannan ayar tana nuna mana tsananin kauna da soyayya da ƴan aljanna suke yi wa junansu da kuma cewa suna zamantakewa ta fahimtar juna domin idan ana zamantakewa ta rashin fahimtar juna to za ka ga cewa an baiwa juna baya yake cewa daga cikin abin da manzon Allah ya ce wala tadabaru kada ku baiwa juna baya yace yana dauka ma'ana biyu ko dai at-tadabur al-ma'nawi ko kuma al-hissi akwai at-tadabur al-ma'nawi ya zama ka yanke alaka da dan uwanka musulmi ka yanke hudutayya da shi ba yi magana da juna ba yi wa juna murna ba yi wa juna jaje to wannan haramun ne domin munin ita irin wannan abu duk ibadar da zakai ana ji maka tsoro ka mutu kana gaba da dan uwanka musulmi me yasa saboda hadisi ya inganta duk litinin da alhamis ana gafartawa bayi to amma idan mala'iku suka je yin bishara ga bayi in aka yi rashin sa'a wane na gaba da wane sai a ce an zira hadhain hatta yasliha wannan ku jinkita da lamarin su a kyalin sai sun shirya to yau aka zo cewa za a gafarta mu aka ce a sai ka daidaita kai da uwanka baka samu wannan ba litinin juma'a ko ku alhami ta zo baku shirya ba aka sake tsallake ku to Allah ya kiyaye idan rai yayi hadinsa ba shirya ba ina labari kaga gari yayi kasa Allah ba mu iko gyara to saboda haka sai yake cewa to kenan ashe zama na fahimtar juna ya zamo in ma a madrasa ne ana kallon juna yace kuma wannan yana nuna yalwa ta gidan aljanna saboda yalwarta dan aljanna da matansa wato ainihin suna fuskantar juna suna kallon juna suna ɗebe ma juna kewa Allah subhanahu wataala sai ya ce yaqufu alaihim wildanun mukhalladun kuma wa'ansu ƴan matasa yara ababan dawwamarwa suna kaiwa da kawowa a wajen ƴan aljanna dan adam yadda Allah ya yi shi yana son hidima yana so a yi masa abubuwa akai can a kawo wannan a dauke wannan dan adam yana son wannan haka ne ko ba haka bane shi ya sanya da Allah yake bayanin banu isra'il yake cewa idh ja'ala fiikum al-anbiya'a wa ja'alakum muluka wato Allah yayi bayanin ya fifita banu isra'il yace domin ja'alakum ja'ala fiikum anbiya'a ya sanya annabawa a cikin ku su suka fi duk al'ummata yawan annabawa sai sai wa ja'alakum muluka kuma Allah sai ya sanya ku sarakuna ana nufin duk kowane daga cikin sarkin gari ne aka ce a'a kowanne da wanda ka samu Isra'ili a wannan lokaci ba shi da mai yi masa hidima mutum ɗaya biyu uku to alama ce ta hutawa a ce akwai masu yi maka hidima na bukatunka na rayuwa to ƴan aljanna daga cikin abin da Allah zai yi musu yaqufu alaihim wildanun mukhalladun wasu ƴan matasa ne Allah ya yi kyawawa wanda suke kaiwa da kawowa wato ɗan adam Allah zai saka masa son su ya ji kamar ƴaƴan da ya haifa ba wai kamar waɗansu leburori ko ƴan aikin gida ba Allah ya yi su kyawawa masu hankali masu nutsuwa su suke ta kaiwa da kawowa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul insan wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah yake ta wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna wa yansu an yara ababan dawwamarwa nan mukhalladuna yana daukar ma'ana biyu a can da kuma nan mukhalladuna fil janna wa mukhalladuna ala sifatihim za su dawwama aljanna ba mutuwa sannan kuma za su dawwama yadda suke dan ka zo kada ka ce to kar kuma duk su girma su zama wasu gaddawa a gidana a'a suna nan ƴan matasan su abun ban sha'awa aljanna ba tsufa ba ƙara shekaru ba rashin lafiya ba fita ba wani magana tsufa shi ya sanya za mu zo nan gaba maganar matan aljanna Allah ki ta faja'alna hunna wato abin atraba an sanya su wato tsarikun juna a shekaru yanzu kai idan kana da mata uku hudu kila akwai ladan noma yar shekara wajen 50 wata 40 wata ma da kadan mai gidi ya girme mata dare da kuma 18 ko 20 to amma su kansu daya kuma haka suke ba za su aidifin canza ba kamar yadda zamu zo na gaba insha Allah to su wannan matasa Allah ke cewa idza ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura za ka dauka wani lu'lu'u ne wanda aka matsa far a cikin aljanna yana ta walkiya malamai suka ce to idan ya zamo su masu hidimar Allah ya ce kamar lu'lu'u to ya su kuma wanda ake wa hidimar hadisi ya tabbata dan aljanna duk lokacin da ya fita to idan ya dawo sai matan su ce kai mai gida fa ka ƙara kyau ka ƙara kyau akan yadda ka fita sai ce to ai ku ma kun ƙara kyau a yadda na baku wane mutum to kaga kenan kullun dankon zumunci zai dinga karuwa soyayya za ta dinga ainihin karuwa kaga ba za a rakwakwabe a jagube ba ya zama sai dai rahama sai Allah ya ce wa zalla bainakum mawaddatan wa rahama wato usulun wannan ni'ima ce ta Allah farko mawadda soyayya da kauna in ba ita ba sai dai rijiya in ba shi ba sai dai rijiya to ana nan duk sai a rakwakwabe a tsufa to nan fa sai dai rahama sai dai jin kai kuma shi ne zai rike ainihin zamantakewa Allah ya dace da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa yatufu alaihim wildanun mukhalladun wayansu yara kyawawa suna kaiwa da kawowa gare su wanda suke ababan dawwamarwa da me suke kaiwa da kawowa bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in bi akwabin malaman tafsiri sun yi sabani bambanci tsakanin alkubu da alibrik akwab jam'i ne na alkub alkub shine mufradi abarik shine alibrik alibrik haka da Hausa zaka ce kaman buta kenan to ai tunda babu wali zaka yi ba ai ba za a zo ana yawo da buta aljanna ba tunda ba alwala zaka yi ba baban daki kuma zaka shiga ba to anan sai aka ce abarik ba wai ainihin butoci na azubar ruwa ba a'a al akwab wasu suka ce ana nufin kofuna masu mariƙa wasu suka ce a'a shi alkub shine kofi maran mariƙa amma dai mafi yawan malamai suna cewa alkub shine kofi mai mariƙa kun san kofin kansa ma ai halarabci ne ko wai da turanci da larabci wanne ne ya dauka ana cewa kof can kuma alkub mu kuma kofi ko shakku babu dai mu muka aro to ban san turawan larabawa ne ne aro a wajen wani to amma dai tun da larabawa sun fi asali ina ga turawa ne suka ara a wajen su insha Allah ta'ala almuhim malamai sun yi sabani wasu suka ce alkub shine kofi mai mariki shi kuma abarik shine alibrik shi kuma wani kofi ne mai yanayin kamar buta shi ma yana da wani mariƙinsa ainihin na ban sha'awa to suna yawo da waɗannan kofuna da kuma mazuban da yake ciki sannan wa ka'sin min ma'in da kuma wani mazubi wanda yake ainihin na giya giya aljanna Allah subhanahu wataala sai ya bambanta mana ita da ta duniya da aka ce wa ka'sin min ma'in kida wani sai ya sukuti ya ce to giya kuma aljanna wanda ita haramun ce giyan nan tana sa ma yi tana kaza Allah sai ya ce la yusaddauna anha wala yunzafun ko wala yunzifun duk an karanta Allah ce la yusaddauna anha ba sa yin ciwon kai dangane da ita idan sun sha sannan wala yunzifun kuma ba sa yin maye malamai suka ce to ko iya wannan ya isa kushe giyar duniya domin masana sun gamsu giyar duniya ba dan dadi ake shanta ba bala'i ne kawai na shedan ka kalli duk wani mai shan giya ba za ka taba ganin ya kurba yayi walwala ba amma duk wanda ya kurba mirinda ko fanta za ka ga yana annashuwa haka wanda ya kurba soko za ka ga yana murmushi amma giyan kuma yadda zaka cika baki da soko ba a cikawa da giya sai dai ya tsut sai ga shaku tunda ba dadi ba sai a kura ga baki da a bari wato in ban da sharrin shedan ba dadi ai ko dan adam yana samu mai dan dadi dadi sannan ba wani maganin cuta za ta yi maka ba akwai abin da ka san ba shi da dadi amma zai ma amfani misali yanzu wani ba shi da lafiya a ce to yanzu ga bauri ko ga daci kaga wannan makasudun ne da gairihi ba shi ake nufi ba amfaninsa ake nufi to amma a duniya ta masu hankali duk wani abin da za a ce nasha ne to shi makasudun da za ta yi ne shi ake nufi yanzu idan ka zo ka siyo Pepsi ko Mirinda ko Fanta don Allah maganin masu ka siyo koko abin da za ka sha daɗi abin da za ka yi walwala ka ji daɗi to sai aka ce abin nan hasi gare shi ko bauri gare shi ko habami gare shi kai ma idan ka kurba sai ka dade fuskar ka a yatsa ne fa in ba bala'i ba me zai kai ka shan wannan kuma ka kashe kuɗi wai wato saban ma wala a ce aje aje wai akwai kwalbar da to ga magari ba sa iya siya in ka ji kuɗin sai ka dafe kai ga asara ga saban Allah Allah ka tsare amin wato wallahi mafi yawa mafi yawa saban Allah wallahi ba daɗi gare shi ba kawai sharrin shedan ne in ya tusa wa mutum da kuma zuciya miyagun abokai shikenan mutum sai zama yana jin daɗin abu masana suka ce giyar duniya tana da wannan matsaloli na farko dai ba daɗi abu na biyu tana yawan sa fitsari idan Aisha inda dan giya ne to danda za ga ya tashi zuwa fitsari to sannan ma saban shiga wanda ya zama saban yanka raki a shan to danda na ma amai yake wallahi an ce da yawa sai sun dade suke koya in banda bala'i ka sha abu kai amai kai ba maganin shawara ka sha ba ba maganin basu ba ka sha kai amai ba sai kai hakura kai yani shi ba ka sha abin da ba za ka yi amai ba to an ce tana sa amai wasu ma ciki ya kulle to sannan kuma ga maye bala'o'i ga sunan to kuma banda tarin zunubi Allah ya kiyaye to Allah sai ce la yusadduna anha ba sa yin ciwon kai dangane da ita akwai wanda idan ya sha giya to sai ya killace kansa dan ba zai iya mu'amala da mutane a wannan lokacin ba sai ya killace kansa ya gama ciwon kan ya gama ciwon cikin duk dai ta dan sake shi to sannan yazo ya aidafin ya zama yana ganawa da mutane to Allah sai yake cewa ba sa samun ciwon kai dangane da ita sannan wala yuzaf wala yuzifun sannan kuma ba sa yin mayi wannan yana nuna cewa wani abu ne Allah ya yi wa mumini domin ya dade ke wa abin da aka haramta masa aidafin a duniya a duniya an haramta wa mumini ya yadda ya hakura to sai aka nuna maka ba ka rasa ba yanzu ga ta aljanna ga dadi ga kuma babu laifi a ciki Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala sai yake cewa la yusadduna anha wa la yunzifun sai ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma kayan marmari daga cikin abinda ainihin suke zaba Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yace wannan aya ta nuna cewa idan aka kawo kayan marmari cin sa ya bambanta da sauran abinci da za a ci a duniya sai ya kawo wani hadisi a cikin tafsirin sa na wani mutum da yazo wajen ma'aiki alaihi salam da aka zo aka kawo abinci to ba kauye ne bai fahimci addini ba to sai ya debo can ya debo can ya debo can sai manzo alaihi salam sai ya rike hannunsa yace wannan abincin duk gabaki ɗaya ko ina iri ɗaya ne saboda haka ka ci gabanka kun ga yana daga cikin ladabin cin abinci ya zamo mutum ya ci gabansa wancan hadisi na Umar ibn Abi Salama yace sallillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yana daga cikin rashin sanin ka'idar cin abinci kuna cin abinci ka debo gaban wancan ka debo gaban wancan ka debo gaban wancan wannan ya nuna mutum bai san ladabin cin abinci ba to saboda haka da aka gama cin abinci kuma sai aka kawo mazubi na dabino ko inabi ko damo abinda ake cewa dabino to kasancewar manzo alaihi salam ya hane shi cin can da can to sai ya rika cin gabansa kawai ma'ana domin ya bi umarnin sa na farko sai manzo Allah ya ce a'a ka iya daukar duk inda kake so shi yasa mai motarsa da yake cewa wala ba'asa an tajulal aidi fi katamrin babu laifi hannaye su dan zazzagaya a cikin abin da ya zamo katamrin wato kaman dabino abin da ya zamo kwaya kwaya kaman dan wake to idan an kawo amma malamai sun ce akwai ka'ida a nan idan kai mai gida ka kawo abu kwaya kwaya kayi baki to kana da iko ka ce kowa ya ci ɗaya ɗaya ma'ana a ce da ɗaya ɗaya kai kuma ka ce da biyu biyu babu laifi a nan babu laifi ka ba da umarni ka ce kowa da cokali ya rika ɗaukar ɗaya ni kuma mai gida zan dinga ɗaukar biyu biyu sai ba laifi ba ne ba ƙwarai da gaske shi yasa ma wani hadisi ya na kirani kirani shi ne goyo a zo ana cin dabino ana cin ɗaya kai kuma kana haɗa biyu biyu shi ne kirani sai in naka ne amma in na al'umma ne kun zo an kawo muku to kada ka dinga cin biyu biyu yadda kowa ya ɗauki ɗaya kai ma sai ka ɗauki ɗaya almuhim Ibn Kathir ya ce to wannan ayar ta nuna idan kayan marmari ne kwaya kwaya to ya halatta ka zaɓi wanda ya maka ka zaɓo can ka zaɓo can ka zaɓo can tun Allah ya ce mimma yatakhayyarun daga cikin abin da ainihin suka zaɓa zaɓa ta fuskan in kaloli daban-daban ne zaɓa ta fuskan idan iri ɗaya ne to ka zabi kuma wanda kake so a cikin wanda suke iri ɗaya wannan yana nuna mana gata da Allah subhanahu wataala yayi ma'arifin yan aljanna hatta kayan marmarin to sai wanda ainihin suka zaba Allah subhanahu wataala yake cewa wa fakiyatin mimma yatakhayyarun sai yace wa lahmi tayrin mimma yashtahun da kuma naman tsuntsaye at-tayr ba tsuntsu dai ake nufi ba at-ta'ir shine mufradi amma at-tayr tsuntsaye da yawa tayran ababil kaga tsuntsaye ake nufi masu yawan gaske to Allah sai yace wa lahmi tayrin da kuma naman tsuntsu me yasa aka ambaci naman tsuntsu na farko dai naman tsuntsu shine mafi dadin nama kuma shine mafi lafiyan nama ashe sa zaka cewa idan ka haura 40 likitoci suna cewa kayi hakuri da jan nama sai dai ka rika cin farin nama inda iko ko yawa ai ina ganin cewa idan ka haura 40 ka nisanci jan nama ina ga yau da kullun ake nufi ko amma in jefe jefe ne ko dan 60 ne ka ga tunda ba kullun yake samuwa ba yawa in ya samu jan ba sai a taba ko da an haura 60 din almuhim dai Allah sai ambaci naman tsuntsu saboda shine wato ainihin mafi dadi mafi lafiyan nama Ibn Uthaymeen da yazo tafsirin wannan ayar sai to kada ka tambaye ni sai watsuntsayen ina suke kashi ko ina suke cin abinci yace kanka tambaye ni wannan Allah bai faɗa ba ko dai ya zama suna cin abinci ba sa kashi dan aljanna baya kashi baya fitsari idan ka ci ka koshi to kawai sai wani dan izzufa mai kanshi sai ta fito a jikinka sai wani iska mai dadi yazo ya tsane ta shikenan ba ban daki a cikin aljanna ba ban daki Allah gafarta mana wallahi jana kana ciki a ce ruwa ya kare babu to saboda kake nan in ya zama shi dan aljanna bai ba haya ba ina ga tsuntsu yace kuma tayyu tsuntsaye ne haka Allah yasu ba sa cin abinci kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko da bisa dukkan komai to Allah subhanahu wataala yake cewa wa lahmi tayrin mimma yashtahun da kuma naman tsuntsaye daga cikin abinda ainihin suke sha'awa anan a tafsiri yake cewa fallatun min al-awwalin wato su as-sabiquna as-sabiqun da yawa ne daga cikin jama'a farko sai ce mubtada'un wannan fallatun min al-awwalin sai ce mubtada'un ay jama'atun min al-umamil madiya jama'a ne masu yawa daga cikin al'ummatai da suka shude wa kalilun min al-akhirin sannan kuma kadan ne daga cikin majinkirta anan shi sai ce min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'ummar ma'aiki tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi humus sabiquna min ummatil madiyati wa hadhihi al-umma kuma su ne wanda suke ainihin marigaya ma'ana wanda suka tsire ma kowa daga wannan al'umma ta manzo alaihi salam da kuma wanda ya zama ainihin sun shude ma'ana wanda suka shude da kuma wannan to sai ce wal khabaru ala sururin kenan da aka ce fullatun min al-awwalin wa qalilun min akhirin to amsa shine ala sururin suna kan wa'insu gadaje as-sarir shine mufradi as-surur shine jam'i suna kan wa'insu gadaje mawduna wanda aka saka su da zinar yace mansujatun bi qubbanin dhahab wato an saka su da ainihin sumangu wanda yake ainihin na zinari wal jawahir da kuma ainihin lu'lu'u muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishingide a kai suna fuskantar juna yace halan min ad-damir fil khabari muttaki'ina da mutaqabilina to duk hali ne guda biyu da aka ce ala sururin ma'ana hum ala sururin to sai zama wannan harin da wancan hum din wanda aka kaddara yaqufu alaihim shine lil khidma suna zagayawa a wajen yan arzan domin hidima wildanun mukhalladun wa isyara ababan dawwamawa ala shakal auladi a bisa yanayi na yara kanana la yahrumuna ba sa tsufa suna zagayawa bi akwabin da wa'ansu kofuna sai ce a qadahi la quralaha su ne wasu kofuna wanda ba sa da mariki wa abarik da kuma wa'ansu kofunan da haqura wanda su kuma suna da barbi wa karatim da kuma ainifin wuya ko kuma baki wa kasin da kuma gidauniya yace ina ku shurbil khamr shine gidauniya ta shan giya mimma in wato ta giya yace ay khamrin jariya giya da take gudana mimman ba'in daga wata mabuga la yanqati'u abadan kuma wannan giya ba ta yakewa har abada la yusaddiquna anha ba sa yin ciwon kai saboda sun sha wannan giya wala yunzifun sannan kuma ba sa yin maye yace bi kasri zai an karanta yunzifun wannan shine qira'an hamza da kisa'i da kuma ainihin hafs da khalaful ashir min nazafa sharib wa ba'ati nazafa sharib wa anzafa ay la yahsul lahum min asuda'un wato ciwon kai bai kasancewa tattare da su wala bihabu aqalin ko kuma tafiyar hankali bi khilaf khamri dunya yace kaga sabanin giyar duniya wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma wato ainihin kayan marmari daga cikin abin da suke zaba su da kansu walahmi tayrin da kuma naman tsuntsaye mimma yashtahun daga cikin abin da suke sha'awa Allah ya saka mu a cikin su daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin wannan mai tambaye farko yace ni da kanina muna shago an saka mu jiran shago to sai ba a biyan mu abin da ya dace sai kannin nawa yace ai muna daukar kudin kawai muna bukatun mu sai ya kawo min aya wai al'amilina alaiha wai kowace dukiya akwai amilina alaiha in mun dauka ba mu yi laifi ba amma wai bil ma'rufi wannan bil munkari ne sai wannan bil munkari ne ba bil ma'rufi ba wato kaga wannan yana daga cikin matsalolin rayuwa kawai saboda san zuciya mutum ya fassara hadisi ko aya ba a mahallinta ba al'amilina alaiha ana magana akan wanda ake turawa su karbo zakka su ne su'at jam'i ne na sa'i a musulunci lokacin maki alaihi salam zaka ga an tura mai karbo zakka ko ta amfanin gona ko ta kudi ko ta dabbobi ko ta dukkan abin da ake zakka to wannan shi ne aka ce al'amilina alaiha ko mai kudi ne to ya halatta a bashi zakka ko miloniya ne in dai ya zama shi ake turawa ya karbo zakka domin dan adam ba zai so a ce yana ta karbo abubuwan da ake amfana shi ba ya amfana ba kuma wannan zai iya sanya dan ha'inci ya shiga amma idan mutum ya tabbatar yadda za a amfana shi ma zai amfana zai yi abin yadda ya kamata to shine sai aka ce daga cikin dangogi takwas da za a ba zakka akwai al'amilina alaiha wanda suke aiki akan zakkar ma'ana masu karbota ko kuma wanda za a sa su je su raba to kaga ashe ayat ta yi gaba shi kuma wancan bawan Allah fassara sa ta yi yamma saboda haka wannan tsaron shago da kuke idan abinda ake ba ku bai gamsar da ku ba ku fada wa mai shagon koyayen ku ne uwa ɗaya uba ɗaya cewa to gaskiya yaya wannan kuɗi da kake ban ba sa isan mu ayi mana ƙari in ya ga dama ya ƙara muku shi kenan in bai ga dama ya ce ni a haka zan ba ku in za ku iya ku yi in ba za ku iya ba na nemo wasu to duk wanda da za ku ɗauka haram ce kuma wuta balbal ce sai kun biya shi gobe alƙiyama dai ba akwai wanda suke irin wannan abubuwan wallahi akwai wanda suka yi man fata malamu yaran mai shago ne kuma wallahi malam in ka ribar da ake ci kullun a dinga samun riba amma sai ga dan abin da yake bamu bai ta kara ya kai ba to yanzu malam idan mun dan kara ba laifi laifuka ba laifi dai ba haram ne wannan sai yake cewa tambaya ta ita ce ni ne na kasance mai yawan zagin mutane saboda ina tunanin sun zalunce ni a wani abu wasu ma shugabanni ne wasu ma sun mutu wasu kuma suna raye to malam me hukunci na a musulunci hukuncin ka shine zagin da kake yi musu da batuncin da kake yi musu za a je alkiyama idan sun zalunce ka din kaman yadda kake fada to za a auna zaluncin da suka yi maka da zagin da kai musu idan zagin da kai musu yafi yawa to sai azabtaro wani abu daga cikin ladarka sai a kara musu Allah ya kiyaye in baka da lada a dauko wani abu na laifin su a dora ba idan kuma zaluncin da suka yi maka yafi yawa to sai a debo daga ladar su a kara maka ya danganta a hadisi wani mutum yazo da bayinsa ko yazo da su ko bai zo da su ba yake fada wa manzo alaihi salamu ya maki Allah ina da bayi guda biyu suna yawan saba min ni kuma ina yawan dukan su da wulakanta su da kaza da kaza ya maki Allah me matsayina a wajen Allah sai manzo alaihi salamu ya ce za a zo da kai da su gobe alkiyama za a auna tsakanin cutar wadda suke maka da dukan da kake musu da sauran cutar da kake musu idan cutar wadda suke yi maka ita ce tafi yawa to sai a debo daga ladar su a kara maka a san balance in kuma kai kafi cutar da su to sai a debo daga ladarka a dora musu a samu daidaito sai ya fashe da kuka yace ya ma'aikin Allah ina shedan maka daga yau na dan tasu saboda Allah kaga yanzu shi lahira sai fiki shi akan masala sa ta duniya to kaga kenan shi wannan matashin wannan hadisin yayi daidai da shi idan wannan mutane kamar yanda ya faɗa gaske ne sun zalunce shi kuma ya nuna ma zargi yake to kaga wannan shine abin da zai kasance sai ce dan Allah malam ina so a ja hankalin iyayen matasan unguwar sabuwar maranjuwa da na bakwato da mahukuntan da za su tsawatar wato bayan sallar tarawihi za ka ga matasan waɗannan anguwannin sun fara kwallo a kan titi kuma su yi ta ihu har karfe biyun dare su hana kowa bacci kuma duk wanda ya zo musu magana sai su raina shi tare da musgunawa don Allah malam suna takurawa jama'ar anguwanni a musu nasiha da ma iyayensu baki daya to na san insha Allah yayinsu suna zuwa tafsiri to ina faɗa ma yayin waɗannan matasa don Allah su ja kunnen kallonsu wannan abin da ya rubuto muhimmin abu ne na sha faɗa kuma ina yawan maimaitawa ba daidai bane iyaye su bari ƴaƴansu suna abin da ba daidai ba in ɗan ka yi abin da ba daidai ba ka ja baki kai shiru ka ba shi lasisi to abin da ya daidai ne to kuma babu abin da ya fi muni irin ɗanka ya yi abin da wasu za su ce Allah wadanka na sha faɗa hatta a kan mimbarin hudu ga juma'a cewa sanadiyyar lalacewar wasu yara da suka zama wa iyaye matsala shi ne sakacin da iyaye suka yi suke yi ma waɗansu abin da suka ƙona musu rai suka yi musu tir ko tsinuwa ko baƙar addu'a kuma aka dace da lokacin Maiki alayhi salam a wani hadisi ce kada ku yi baƙar addu'a a kawunanku ko bayanku ko dukiyoyinku saboda kada ku dace da lokacin amsa addu'a kuma amsa yanzu wani sai ka ji ya ce kai ni Allah dai wannan hali na ma in kai wannan ka sassabar akai rashin sa a lokacin amsa addu'a ne ana amsa wa shikenan ka daba wa kanka wuka a cikin ka saboda haka da yawan mu zaka ga ƴaƴan mu suna bal a bakin titi ba su san idan wani zai wuce su daga kafa sai ya wuce ba wani dattijo ne kila ma ya kai matsayin kakansu wani tsaron mahaifinsu za su iya harba bal din nan ta same shi in mai zuciya ne yace Allah tsine muku albarka ko ba za ku gama lafiya ba to wallahi da aka yi rashin sa'a lokacin amsa addu'a ne ta bi su kenan su zama kiriri tattu masu taurin kunne iyaye su ta fama da su ba sa ji kullun su dinga saka maka wato ainihin bakin ciki da damuwa kuma kai ne ka sake su a titi saboda haka don Allah mu dinga jan kunnuwan yayanmu dare Allah ya shi domin a huta amma a ce yaro kai karfe 2 dare sai ka sai dan aljani ya dinga ainihin iface tsakani da Allah ya hana mutane bacci irin wannan wallahi ba daidai bane akwai mutumin da idan akai wani ihu ko wata sowa yana bacci firgita ma yake to in yi firgita kuma sai ciwon kai ya kama shi wani ya dade bai koma bacci ba to wani ana firgita shi yana tashi sai sai Allah ya isa Allah ka bi mun haƙina ko Allah wajen waɗannan yara wallahi idan ta bi su shikenan saboda haka ina nasiha don Allah a ja kunnan waɗannan yara su dinga yin bal din su a filin bal ba a unguwanni inda za su takura ba ba a hana yaro yi abubuwa na walwala na tsinka jini amma a je inda ake ba a ci unguwa ba amin wannan ce tambaya ta ita ce ni mutumin ƙauye ne domin haka muna kan aƙidar cewa idan aka ce an ga watan Ramadan to mu idan mu to mu idan ake mun Hausa ta shiga ta nan to shikenan wai idan ake mun duba ba mu gani ba to shikenan ba ma daukar azumi amma ni daga baya sai na ji ina ma na dauka to shine mallan nake tambaya idan aka ce an ga watan sallah za mu ajiye azumi kenan ko kuma idan mun ajiye za mu rama wannan guda ɗayan da aka fi mu da shi in za mu rama shi guda ɗaya za mu rama ko kuma nawa kuma don Allah mallan tunda muna saurarenka ko a rediyo to kai jan kunne akan mutanen ƙauye kuma muna maka fatan alheri to bayan Allah mun sha fada sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wajen daukar azumi da ajiye shi shine sanarwar shugabancin musulunci ba ganin ka na ido ba wanda yafi kowa tsoron Allah shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama manzo alaihi salam yayi azumi kusan tara ma'ana na shekara tara amma malaman sira suna cewa in ma'aiki alaihi salam ya ga wata bai wuce so ɗaya ko so biyu ba ma'ana in ya gani so biyu alaihi salam to so bakwai duk labari ake kawo masa kun taba ji akwai mutumin ƙauye wanda manzo Allah ba bai san shi ba yazo ya ga ba a azumi ma'ana kaman a ce yau ne 29 kakaf a Madina ba a gani ba an wayi gari ba a azumi sai yazo ce ya ba aikin Allah ba ku azumi ai mun ga wata jiya manzon Allah sai ce atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ka tabbata ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma aikin Allah ne ce tabbas sai manzon Allah ce Bilal ka je kai ye kuwa ka ce gobe a tashi da azumi an ga wata kaga ba su ga watan ba to shi yasa ma'aiki sai ba mafita alaihi salam yace as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal arafa yawma ta'rifun a wata riwaya as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭirun nas manzo Allah yace azumi shine wanda kunzumin musulmi suka tashi suna yi kuma kowace ƙasa akwai jagorancin ta na musulunci akwai maganar ikhtilafu al-matali bambancin wato ainihin wurin ganin wata wannan wata matsala ce ba za mu shiga akan ta ba amma dai kowace ƙasa to shugaban musulmi na wannan shine ake karɓar umarninsa malaman da suka sharhi wannan hadisi suka ce faɗin manzo alaihi salam da yace azumi shine ran da kuke azumi sannan aje azumi sallah ran da kuke karamar sallah arafa shine ran da kuke arafa to duk malaman da suka yi sharhi suka ce wannan ya nuna da za a samu kuskure wasu sun ga wani abu kaman wata wancan yaga haka wannan yaga haka kuma mutane ne suka suka fada shi wa gaba ne suka karba amma kuma ashe watan bai tsaya ba wani matsala aka samu shugaba yasa akai sanarwa aka tashi da azumi to wannan azumin shi Allah yake kalla sannan muqaddara a wajen ajeyewa ko dai wani an yadda musulmi ne sai yayi ƙarya ko kuma yaga wani abu kaman wata yazo yace yaga wata aka samu aka si ashe wata bai tsaya ba shugaba yasa akai sanarwa aka tashi da sallar azumi ma'ana karamar sallah to wannan sallar karbabbiya ce a wajen Allah wannan shine ka'idar da musulunci yazo banda ita ku duba fa abinda malamai suke cewa da za ka zo ka ga wata da idan ka ma ka ganshi an kai azumi na 29 ka tabbata ka ga wata baka shakku sai ka zo ka fada mai unguwa ne ko daga ci abai je wajen sarki aka zo aka tambaya duk ba a samu wani ba sai kai aka ce ba a karbi wannan ganin naka ba to kai ma kakkai sallah ka sabe kai ma dole kai nufin ka tafi akwai kadan daga cikin malamai da suka ce a tunda ya gani shi zai iya sallar sa amma mafi yawa suka ce tunda shugaba bai yadda an ga wata ba to kai ma ƙarya kake sai kai azumi yadda sauran suka yi azumi kuma wannan ita ce kiman musulunci yanzu dan Allah in muka ce mun rataya azumin mu dauka da ajewa a sai mun gani makafi za su yi azumi in suka ce akwai wanda muka yadda da shi to wanda suka yadda da shi kuma wasu ba su yadda da shi ba sai ya zama kila waɗancan makafin suna da yardajen su wancan makafin su ma akwai nasu yardajen to sai yardajen waɗancan ya ce shi ya gani wanda wancan suka yi sai bai gani ba kaga su ma makafin sun rabu sai wasu su zama suna azumi wasu ba su azumi kaga an tarotse shi ko musulunci yana son dunkulewa a zama ainihin abu daya haka nan arafa da ake yi tara ga wata da za a ce an yi kuskure wata ya tsaya ba a gan shi ba 29 kenan sai aka dauka ya cika kaga za a arfa nawa ga wata 10 ga wata to wannan arfar ta yiwu a wajen Allah ko kuma wani ya ƙarya ya ce ya ga wata wasu ya ƙarya sun ga wata sai a ce to lalle wata ya tsaya ashe bai tsaya ba za a yi arfa nawa ga wata 8 ga wata to wannan arfan Allah ya karbe ta wannan shine ka'idar musulunci to amma za ka ga cewa abubuwa ne ga sunan sai dai a hankali za mu amsa takarda guda ɗaya sai mu tashi wannan yace menene hukuncin sakin aure a cikin jinin al'ada wasu suna cewa idan an yi sakin bai saku ba kuma malam dan Allah a ja hankalin al'umma kuma a yi nasiha akan hakan domin abin yana faruwa cikin al'umman nan duk wanda ya saki matarsa tana jinin al'ada ta saku ra'ayin zahiriya ne suke cewa wai tunda hadisi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wai tunda hadisi ya hana ayi saki a cikin jinin al'ada to in kai ma bai yi ba in zuwa akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa ya saki matarsa tana jinin al'ada sayyidina Umar yazo fada wa maiki alayhi salam yace Abdullahi ya saki matarsa tana jinin al'ada sai manzo Allah ya ce murhu falyuraji'ha kaje ka umarce shi ya mayar da ita wanda ya wore waya sai ya ce wa addahu talaqan manzo Allah ya lissafa wannan a matsayin saki kuma suka ce ai fadin sa ma da ya ce ka umarce shi ya mayar da ita yaushe ake komai in saki ya tabbata to tunda ya ce ka umarce shi ya mayar da ita ashe kenan ta saku saboda ka san zuciya ne abinda aka ce sakin sunna ya zama yana da sifofi guda uku mutum ya saki matarsa saki daya kuma tana cikin tsarki kuma tsarkin da bai kusace ta ba wannan shine sakin sunna in mutum yayi akasin wannan saki ne na bid'a amma kuma ya tabbata ma'ana sakin ya tabbata saboda haka kenan ayi kaffa kaffa da irin waɗannan abubuwan ayi kaffa kaffa Allah ya ladafa mana akwai yar kanwar Malam Fatihu da bata da lafiya tana rashin lafiya gaskiya mai tsanani karamar yarinya ce kusan shekara 2 ya zama ko zama bata iyawa sai dai ke ta kuka ta kwana tana kuka ta dan tattaune harshen ta abubuwa da an yi ta wahalalu uwar a cikin wahala ita ma a cikin wahala to sun aiko cewa da Allah suna roƙon addu'o'in mu gare ta to muna mata addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mata damuwa Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata kyakkyawan yanayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid